This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asari da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumul tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 26 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Ma'aikatan lafiyar kasar Labrin ta bayar da rahoton cewa akalla mutum uku sun mutu, kana wasu sama da 40 suka jikata kudancin Labanin a yau Lahadi. Dubban Falasina suka yi dako da aka toshe hanya domin koma gidajensu a arewacin Gaza a ranar Lahadi, inda suka bayyana takaitinsu bayan da Isra'ila ta zargi kungiyar Hamas ke ta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kin bude wuraren shiga. Kongo ta yanke hudar diplomasiya da kasar Rwanda, yayin da ake gwabza fada tsakanin ƴan tawaye da ke samun goyon bayan Rwanda da dakarun gwamnati a kusa da muhimmin birnin Goma na gabashin kasar.
To kanan labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumar Hizba ta jihar Kano, wato shugaban hukumar Hizba na jihar Kano ya yaba da soye kudirin shugaban Amurka yana ayyana jinsin mace da namiji kawai.
Kega shi Trump da kansa shi ma yace bai yarda wannan ba. To gaskiya wannan abin mu ma ya burge mu sosai, ko mun yaba Trump a wannan bangaren da shi ma ya fahimci cewa jinsi biyu Allah ya halitta mace da namiji.
To daga nan muna dauke da shirin dandalin ƴan jarida wanda Ayo Nasiru da Melika ya shirya kuma zai gabatar mana, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ke aika mana ta email. To amma fa duka sai mun fara da shin kashi na farko na labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran duniyar. Ma'aikatar lafiyar kasar Labanin ta bayar da rahoton cewa akalla mutum uku sun mutu, kana wasu sama da 40 suka jikata a kudancin Labanin a yau Lahadi, lokacin da sojojin Isra'ila suka bude wuta kan masu zanga-zangar da suka keta shingayen da sojojin Isra'ila suka kafa kwana guda kafin hakan. Masu zanga-zangar sun yi kokarin shiga ƙauyuka da dama domin nuna adawa da gazawar Isra'ila na janye sojojinta daga kudancin Labanin, da wa'adin kwanaki 60 da aka tanada a yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da yakin Isra'ila da Hezbollah a ƙarshen watan Nuwamban bara. Isra'ila ta ce tana buƙatar ta ƙara tsayawa na wani dogon lokaci saboda ba aike da sojojin Labanin a dukkan yankunan kudancin Labanin ba, domin ganin cewa Hezbollah ba ta sake kafa rundunar soja a yankin ba. Rundunar sojin Labanin ta ce ba za ta iya tura sojojinta ba har sai sojojin Isra'ila sun janye. Dubban Falasɗinawa suka yi dako da aka toshe hanya domin komawa gidajensu a arewacin Gaza a ranar Lahadi, inda suka bayyana takaicinsu bayan da Isra'ila ta zargi kungiyar Hamas da keta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma kin bude wuraren shiga. Kwana guda bayan musayar ƴan Isra'ila da aka yi garkuwa da su a Gaza da fursunonin Falasɗinawa da ke gidajen yarin Isra'ila, sai kun yana barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kungiyar mayakan da Isra'ila, waɗanda suka daɗe suna adawa a jerin yaƙe-yaƙen Gaza. Shaidu sun ce a tsakiyar yankunan Gaza jama'a sun taru suna jira a kan manyan tituna da za su kai ka arewa, wasu a cikin motoci kana wasu kuma a kafa. Tamir Alburai, wani ɗan gudun hijira daga birnin Gaza, ya ce dandazon mutane na jiran izini don komawa zuwa birnin Gaza da arewa. Mutane sun kagu kuma suna son komawa gida. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban hukumar lafiya na duniya ya yi kira a ranar Asabar da aka kawo ƙarshen harhar da ake kaiwa ma'aikatan kiwon lafiya da cibiyoyi a ƙasar Sudan, bayan wani harin jirgi mara matuƙi da aka kai kan wani asibiti da ke yankin arewacin Darfur na Sudan, wanda ya kashe sama da mutum 70 tare da jikkata wasu da dama. Director General na hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya wallafa a shafinsa na X bayan harin na ranar Juma'a cewa a matsayin asibiti ɗaya tilo da yake aiki a El Fasher, asibitin koyarwa na Saudiya yana ba da ayyuka da suka hada da mata masu juna biyu, magunguna, tiyata da kula da yara, tare da cibiyar tabbatar da abinci mai gina jiki. Tedros ya ce Muna ci gaba da yin kira da dakatar da kai hare-hare kan harkokin kiwon lafiya a Sudan tare da bada damar shiga gagarumin aikin maido da kayayyaki da suka lalace. Yaki tsakanin rundunar sojin Sudan da dakarun ƴan sa kai na RSF wanda ya barke a watan Afrilun shekarar 2023 sakamakon takaddama haɗewar dakarun biyu ya yi sanadin mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da gidajensu da kuma jefa al'ummar kasar cikin yunwa.
To nan ba da jimawa ba, Hafiz zai sake damar da ƙarshen labarin duniyar. Amma kafin nan, a ranar farko da ya kama aiki a matsayin shugaban kasar Amurka, Donald Trump ya sanya hannu don ayyana gwamnatinsa za ta amince da amfani da jinsi biyu kawai, mace da namiji. Batun da ya samu karɓuwa musamman a ƙasashen Afirka, kuma hakan ya sa shugaban hukumar Hizba ta jihar Kano, Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, ya tofa albarkacin bakinsa kan wannan batu.
To alhamdulillah, bayan zaben Amurka da ya faru, jama'a da yawa sun tabugo a hukumar Hizba waya. Suna cewa to kun ga abin da kuke ta fama da shi a Najeriya, cewa a hana auren jinsi namiji a auri namiji, mace ta auri mace, ake ga kamar ba ku waye ba, ko kun matsawa mutane, ko kun danna ƴancin ɗan adam, ko kuna da zafin kai, ko kuna da zafin ra'ayi, ko kishin addinin ku yayi yawa, sai gashi Trump da kansa shi ma ya ce bai yarda da wannan ba. To gaskiya wannan abin mu ma ya burge mu sosai, ko mun yaba Trump a wannan bangaren da shi ma ya fahimci cewa jinsi biyu Allah ya halitta mace da namiji, namiji ya auri namiji, ko mace ta auri mace, ko namiji ya canza halitta sai koma mace, kuma ya dauka za a bashi certificate da a bashi passport na mace, ko kuma mace ta koma namiji ta ce yanzu ita kuma a dinga kiranta da sunan namiji, a yi mata passport na namiji, kuma ta shiga cikin maza, kuma a bata haƙƙin maza. Da yace bai yarda da wannan ba, to wannan abin ya burge mu sosai. Shi yasa lokacin da ake yaki tsakanin Farisa da Rum, dalilin sauka suratul Rum kenan, sai ya zama su Rumawa addinin Kiristanci suke yi, su kuma Farisawa addinin Maguzanci suke yi na bautar wuta, sai Qurayshawa na Makka sai suka goyi bayan Farisawa saboda sun yi daidai da irin bautar da suke yi, Musulmi kuma sai suka goyi bayan Kiristoci Rumawa saboda su akalla suna da addini daga sama irin wanda ya kama da na Musulmi. To da Allah Ta'ala ya tashi saukar da aya, sai saukar da suratul Rum, ya goyi bayan abinda Musulmi suka goyi baya, ya ce gulibatu Rum fi adnal ard wa hum min ba'di galabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Allah ya ce zai bada nasara ga Rumawa bayan ɗan shekaru, za su yi nasara akan Farisawa da suka yi nasara da su. So akwai abinda za yi tsakanin Musulmi ne da ba Musulmi ba, amma wanda kaga yafi kamanta adalci to sai goyi bayan sa. Haka nan tsagaita wuta game da abinda ya shafi Falastinawa da yara da mata da ake kashewa, wanda da an kai wannan maganar ma a shafukan mu, har rufe mana shafuka akai. Amma kaga yanzu ga shugaban kasa ya fito ya nuna goyon bayansa cewa a daina zubar da jini, a daina kashe yara, a daina kashe mata, a daina cin zali, a kuma zai bada gudunmawa a gyara abinda aka lalata na kasar Palestine. Wannan a zahiri abu ne mai kyau, da mu mun ji daɗi, kuma mun yi farin ciki, kuma mun yi murna, kuma muna fata Allah ƙara wa mana lafiya da zaman lafiya, kuma Allah ya tabbatar da alheri.
Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa kenan kan batun sauyin jinsi. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labarin duniya.
Kongo ta yanke hudar diplomasiya da kasar Rwanda, yayin da ake gwabza fada tsakanin ƴan tawaye da ke samun goyon bayan Rwanda da dakarun gwamnati a kusa da muhimmin birnin Goma na gabashin kasar. Akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 13 da sojojin kasashen waje ne aka kashe a yakin da ya kuma raba dubban fararen hula da gidajensu. Kungiyar ƴan tawayen M23 ta samu gagarumar galaba akan iyakar kasar da Rwanda a cikin ƴan makonnin da suka gabata, tare da rufe garin Goma, babban birnin lardin mai kusan mutane miliyan 2. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗage wani taron gaggawa kan tashin hankali da ke ƙara ƙamari zuwa ranar Lahadi. Da ƙarshe, ƴan Belarus na kada ƙuri'a a ranar Lahadi a zaben da aka tsara na mikawa shugaba Alexander Lukashenko wa'adin mulki na 7, wanda zai tsawaita mulkin kama karya na shekaru 30. Lukashenko, mai shekaru 70 da haihuwa a duniya, tsohon ma'aikacin gona, yana kan karagar mulki a Belarus mai kawance da Moscow tun 1994. Da yake magana bayan kada ƙuri'arsa a babban birnin kasar Minsk, mai mulkin kama karya ya yi watsi da masu sukar mulkinsa, kuma ya ce zai iya sakin fursunonin siyasa muddin suka nemi yayi musu afuwa. Lukashenko ya murkushe gagarumar zanga-zangar adawa da mulkin sa bayan zaben da ya gabata a shekarar 2020 tun daga lokacin ya kyale Moscow ta yi amfani da yankin Belarus don mamaye Ukraine a cikin shekarar 2022. Duka masu adawa da siyasar Lukashenko ko dai suna cikin kurkuku, wasu suna tsare ko kuma suna gudun hijira tare da dubban ɗaruruwan 'yan Belarus da suka gudu tun 2020. Karshen labaran duniyar kenan.
Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za ki samu matashin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za ki zuwa shafin mu na yanar gizo ta addressin mu na voahausa.com. To yanzu anan Washington DC agogonmu na cewa karfe 10:11 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin dandalin ƴan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka wanda yake duba lamura da suke faruwa na yau da kullum masana ke yin sharhi a kansu. A wannan shirin har ila yau muna tare da Al-Mustafa Haji Sufi a shahararren mai sharhi ne a yanar gizo sai Saminu Sani Azare na gidan radio da talabijin na Liberty da ke nan birnin tarayyar Najeriya Abuja. Malamai barkanmu da shigowa wannan zaure zamu duba waɗannan labaru da suka hada da yadda hukumar kididdiga ta Najeriya wato MBS ke son kaddamar da faɗaɗa hanyoyin da ake duba mizanin tattalin arziki wato GDP ta hanyar sanya wasu abubuwa da ada ba a sa su kamar sayar da miyagun kwayoyi haƙar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da satar man fetur. Sannan zamu duba batun nan na yadda mutane ba sa lura da gargadi da ake inda in tankar mai ta fadi sai su je su nemi ɗibar man nan da hakan kan kawo asarar rayuka. Karshe zamu duba yadda tsohon shugaba Muhammadu Buhari da Olusegun Obasanjo suka bayyana gaban majalisar tattalin arziki a Paris don ba da bahasi kan yadda aka kashe wasu makudan kuɗaɗe na samar da wuta a Mambila. Al-Mustafa Haji Sufi, bari mu fara da kai. Mu duba wannan labari na farko na yadda hukumar kididdigar tattalin arziki ta Najeriya wato MBS ke son faɗaɗa tsarin ma'aunin tattalin arziki wato GDP. In Allah ya yarda ƙarshen watan nan za ta kaddamar da wannan sabon shirin da ya hada da sanya wasu abubuwa da suka shafi mata masu yawon gantali don a gano adadin irin abin da ake samu ko hadadar kuɗi ta wannan bangare. Da kuma kamar yadda muka faɗa irin yadda ake ta'ammali da miyagun kwayoyi nan ma an ce akwai kuɗaɗe masu yawa har ma da masu tonar ma'adinai ba bisa ka'ida ba da masu satar man fetur.
Da ita wannan hukuma ta NBX mai lura da ɓangaren tattalin arziki da yanzu kuma inda ta ƙara ganin cewa akwai wasu fannoni da bata shigo da su ba musamman ɓangarori na ma'adinan nan. Akwai ƙasashen duniya da akan ma'adinan kawai suka dogara kuma har ga Allah sun samu nasara kuma suna zaune lafiya kuma suna rike da al'ummarsu. Amma mafi yawanci ma'adinan ma a inda ake da su sai ga kamar ana sanya fitina, ana sanya rashin zaman lafiya da al'umman guraren domin kar kasan ta ci gaba. Sai ga wukan su tsiraru daga wukan su sassa ko kuma daga wasu kasashe su suke cin gajiyar wannan al'amarin. To dan haka wannan hukuma ta wannan bangaren ina gani in tayi wannan dubi ba karamin alkhairi bane, sabila da dubunta shi zai sa a samu daidaito kasar kanta ta ƙara samun kuɗaɗen shiga. Sannan bangaren kamar abubuwa da ake cewa mata masu zaman kansu ko kuma su yawon shaye-shaye ko kuma kwayoyi da ake sha barkate a irin kuɗaɗe da ake samu ta wannan bangarori ba abu ne boye. Akwai yanzu kamar wasu kasashe da muke da su a nahiyar Afirka wanda yawanci za ga mata na kasashen sukan zo nan kasan nan musamman Abuja suna yawon bariki. Kuɗaɗen da suke samu wasu ma suka ce suna tura kasashen su ba kananun makudan kuɗaɗe bane da suke samarwa. Kaga ko ta nan akai dubi nan ma za a ƙara samun kamar wata nasara kuma kasan za ta ƙara samun kuɗaɗen shiga ƙarƙashin ita wannan hukuma. Allah ya mana jagora.
Saminu Sani Azare, kun sha ɗaukar labaru kan irin wannan labari na hukumar MBS. shin mutane suna ma fahimtar irin waɗannan ayyuka na wannan hukumar, duk da kaga dama akan ta gwamnati ke la'akari wajen tsare-tsarenta na tattalin arziki?
To, ko shakka babu hukumar lura da ƙididdiga ta ƙasa, to NBS tana iya ƙoƙarin ta ƙwarai da gaske wajen yin hasashe da kuma bada ƙididdiga kan batutuwa daban-daban da suka shafi harkokin yau da kullum na Najeriya, kama-kama tun daga lura da harkokin kasuwanci da shige da fice da harkar tsaro da sauransu. Ko shakka babu wannan tasiri da hukuma take da shi, akwai buƙatar a sake faɗaɗa ta ya zamana cewa ayyukanta ya faɗaɗa zuwa kowane fanni na ƙasa, domin haka da zai taimaka sosai wajen gina tattalin arzikin ƙasa da kuma sanin yadda ƙasa take ciki. Kuma ko shakka babu jama'ar ƙasa sun aminta da irin yadda ita kanta hukumar take gudanar da ayyukanta na ƙididdiga. Duk da yake a wasu lokutan akan yi ƙoƙarin a yi mata kutse ko kuma katsalandan, inda a kwanakin baya ta bada wata ƙididdiga game da abin da ya shafi harkar tsaro, da ko shakka babu hukumomin tsaro ba su ji daɗin yadda ita hukumar ta bada wannan ƙididdiga din ba. Yadda wani hukumar take bada wato ƙididdiga ta ƙasa yana taimakawa ƙwarai da gaske wajen yadda masu gudanar da mulki a tashi amfani da wannan ƙididdiga domin sake gyara wasu kurakuran da ake ganin a an tabka, da kuma hanyoyin da za a bunƙasa ko kuma a kiyaye kurakuran da aka aikata a baya. Ko shakka babu wannan hukuma in dai ta ci gaba da gudanar da ayyukanta, to za a ga ci gaba sosai sosai a Najeriya.
To malamai, mu je ga wannan batu na yadda mutane suka mutu ma kwanan nan wani hatsari da aka samu na faduwar tankar mai a garin Diko da ke jihar Neja nan kusa da Suleja kenan, wanda kuma ba a dade ba yan watanni da suka wuce a jihar Jigawa a yankin Majiya an samu irin wannan, inda mutane da dama nan ma suka je ɗibar mai da wata mota ta fadi aka samu gobara aka yi asarar rayuka. Al-Mustafa Haji Sufi, a shin tsananin talauci ne ko ba a wayar da kan mutane ne da ya dace suke fadawa wannan matsala?
Man Nasiru, ni a tunani na wannan al'amari ba za mu ce tsananin talauci ba, sai dai mu ce akwai tsananin san zuciya, akwai kuma tsananin rashin wayar da kan al'umma, akwai kuma tsananin rashin sanin ciwon kai. Hasali ma ta wani wajen in ka ce akwai tsananin rashin ilimi ma zai iya shiga ciki. Wannan al'amari ya kamata a ce mu kanmu al'umma mun yi kanmu faɗa, musamman bangarori na kafafe na yaɗa labarai, bangarori na social media wanda kusan gidan kowa hannun kowa yanzu da su, kuma gidajen rediyoyi na jihohi da FM ɗin nan duk sun yi bayani akan wannan al'amari. Abin da ya faru wannan iftila'i da waƙi'a da annobar ta faru a jihar Jigawa, dududu abin nan na Jigawa har yanzu bai wuce wata biyar ba in yama ya kai. Amma kuma kafin ka ce uban al'umma, yau an sake faruwa, ya sake faruwa a Suleja a wannan yanki da Diko yankin jihar Neja. Wannan al'amari ya daga al'umma hankali sama da mutum ran bayin Allah ba na dabbobi ba, mutum 70 wanda suke kwance sama da mutum 50 suna asibiti suna neman lafiya, wanda suka sama da mutum 70 mallan in ka ga al'amarin abin tausayi, in ka ga al'amarin abin tsoro, menene mutane suke nema a jikin man fetur din nan? Kun san in ya malala fitina ne, masifa ce ga abin da ya faru a Jigawa. Ya kamata wannan kawai zama izina, ya kamata wannan ya zama kowa ma in ya gani zai gudu ne. Su masu man fetur din, masu daukan man fetur din tangogin guduwa suke su bar motocin, amma kaga al'umma diba suke, kaga wani da roba, kaga wani da daro, kaga wani da randa, ana diba ana to ga abin da ya faru.
Saminu Sani Azare, a matsayinka na dan jarida wanda kuma na san kana kula da irin waɗannan labaru na yau da kullum, ana kiraye-kiraye, amma duk da haka amma bayan mana dukkan da ya faru an sake samun wani irin wannan, inda mutane suka sake zuwa za su ɗebi irin wannan man fetur ɗin, kuma kazalika ma akan samu mutane haka kawai in suka ga mota da ke kunshe da abinci sai su nemi kai mata hari su ɗebi ganima kenan. Shin wannan son na banza ne yayi yawa tsakanin mutane, ko dai yanayin tattalin arziki ne ke sa wasu su makance su aikata irin wannan?
Wannan abun bakin ciki ne, abin tu'annati ne. Ya kamata jama'a su gane cewa duk zafin talauci da ake ciki rai yafi komai daraja, domin ran nan guda ɗaya ne, idan ya tafi ya tafi kenan. Kuma idan ran nan ya tafi mutum ya mutu yana aikata miyagun ayyuka, zai tashi gobe kiyama da waɗannan miyagun ayyukan a tattare da shi. Saboda haka dole ne ya kamata jama'a su gane cewa ya kamata mutane su nema kansu kyakkyawan ƙarshe. Mutum a irin wannan mummunar mutuwa ta tu'annati, mutum yana satar kayan da ba nashi ba, Allah ya ɗauki rayuwarsa, wannan babban abin nadama ne.
Malamai, bari mu je ga lamarinmu na ƙarshe da ya shafi yadda hukumar nan ta kula da tattalin arziki ta gurfana ko kuma in ce ta saurari bahasi kenan daga wajen tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da wani shugaban Obasanjo kan wata ƙara da wani kamfani ya kai na yadda ba a gudanar da yarjejeniya yadda ya dace ba na samar da wutar Mambila. Waɗannan da ya tsoffin shugabannin ina jin ba su taɓa zama suka ba da irin wannan bahasin ba. Al-Mustapha Jusufi, wannan wani tasiri zai yi a yi ma kai wannan binciken don dai ƙarshe dole nauyin yana kan gwamnatin Najeriya ne.
Alhamdulillah, ni ina gani shi wannan al'amari kaman wani ci gaba ne da ta yi zuwa gaba za a iya samu a ƙasar nan, wanda ake ganin kaman sun fi ƙarfin su gurfana a wata hukuma ko a wata kotu, in ma sun fi ƙarfi a nan ƙasar, in ma yanayi na ƙasar mu ba zai sa su gurfana a gabanta ba, to Allah ya kawo sauki. Kaman al'amarin yanzu da yake faruwa a ƙasar Faransa, da aka je gaban wannan hukuma ko kace kotu ko kuma kace ake jin ba'asin su, to wannan al'amari da ke cewa babu wanda ya fi ƙarfin doka. Idan ka fi ƙarfin doka a ƙasarka, baka fi ƙarfin doka a kawakensu ƙasashe ba. Sannan kuma akwai hanyoyin da za a iya bi domin a gurfanar da wanda ake bincike a kansa. Ya nuna cewa gaskiyar magana, in Allah ya da albarkacin haka, hala wasu barayi, wasu masu ɗebe dukiyar ƙasa ta hanyar da ta saba, to za a iya samun sauki sabila da babu wanda ya fi ƙarfin hukunci. Idan ka fi ƙarfi a cikin gida, za a iya samun damin da za a iya fita waje.
Saminu Sani Azare, ana ganin kamar ma gwamnatin da ta shuɗe an yaba ta da yaƙi da cin hanci da rashawa, amma an samu matsaloli irin na tsohon gwamnan babban banki Godwin Emefiele da har yanzu yana kotu. Ga kuma shi kansa shugaba Buhari ya je ya ba da bahasi kan ba mamaki wani abu da ya faru a lokacin gwamnatinsa, duk da na ga mutane suna nuna ba shi da masaniya ne ya jawo haka.
Kuma menene dai shugabannin Najeriya guda biyu, wato tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo da shi Jenaral Muhammadu Buhari mai murabus dukansu sun bayyana a gaban wata kotun cinikayya ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Paris na ƙasar Faransa, inda suka bayar da bahasi dangane da kontrayin gina cibiyar samar da wutar lantarki ta Mambila da ke jihar Taraba. Wannan dai wani kamfani ne mai suna Sunrise Power ya kai ƙarar gwamnatin tarayya ɗin saboda saba ka'idojin contract gini, inda yake neman gwamnatin ta biya shi dala Amurka biliyan 2,300,000 a matsayin diya na asarar da ya janyo masa. Bincike ne da zai tabbatar da cewa wane ne da wane ne mai laifi game da yadda aka saba wannan ka'idar contracting, kamar yadda shi a kamfanin Sunrise Power ya yi zargi. Ba wani bakon abu bane a ce kotun ƙasa da ƙasa ko kuma wata kotu a ƙasashen Turai ta gayyaci wani dan wata ƙasa a Afirka, ko tsohon shugaban ƙasa a Afirka ya bayyana a gabanta domin ba da bahasi. Wannan ba bakon abu bane, amma mu a gurin mu a Najeriya ci baya ne, domin na san inda shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ko Olusegun Obasanjo aka buƙaci su je wata kotu a Najeriya domin ba da bahasi, wata kila iya samun tarjiya a suke su je wannan kotuna din. Mu nuna wa duniya cewa lallai Najeriya ita ma ta kai wata mustawar yin gogayya da duk wata ƙasa ta duniya.
To malamai, mun gode kwarai da gaske. Sai wani shirin Allah ya kai mu, ma sake dawowa dandalin yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Saminu Sani Azare, Al-Mustapha Haji Sufi, mun gode kwarai da gaske. A madadin muryar Amurka, Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya na gabatar da wannan shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Lafiya.
To madalla, a gaida Nasiru Adamu Ali Kaya da tawaggarsa. Yanzu kuma lokaci da zan karanto wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauke aiko mana ta email. Saƙonmu na farko a yau ya zo ne daga Sunusu Maɗattai da Magaran da Isu Maƙerin Maɗattai da Iliyasu Yakubu Dagawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Musa Malam Indi Kazawai. Suka fara da sallama, suka ce daga nan jamhuriyar Nijar suna yaba da shugaban ƙasar Ghana, wato Jan Dramani Mahama, bisa naɗa mata da matasa a majalisar zartarwar gwamnatinsu da yi, da fatan za su haɗa ƙarfi da ƙarfe su ciyar da ƙasar su ta Ghana gaba. Allah ya sa haka, amin. Saƙonmu na gaba kuma ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, ya ce shin waya ake ciki ne game da batun aikin haƙo man fetur a arewacin Najeriya, ko dai an yi mana ta leƙo ta koma ne? Allah ya kyauta. Daga nan sai saƙon haɗin gwiwa da ya fito daga Isu Maƙerin Maɗattai da Magaran tare da Sunusu Maɗattai da Zainabu Ali Fetufuwa Midek da shugaba Zubairu Mai Matala da Magaran. Hakika mun ji gwamnati ta zauna da 'yan kasuwa wajen sassauta farashi kafin ƙarasowar watan Ramadan. To Allah ya sa hakan ya tabbata domin a samu sauƙin abin. Amin. Shi kuma sakonmu na gaba ya fito ne daga Kumarar Ilyas Dagawa daga jihar Bauchin Najeriya, memba a kungiyar matasan Afirka tare da Isa Jikan mai saje toro da Sunusu Madattai da Magaran da Haddamu mai komputa mai yama da Kumarar Ibrahim Laragabta. Suka fara da sallama suka ce suna tirda Allah wadai akan kisan manoma sama da 20 a jihar Borno da mayakan kungiyar Boko Haram suka yi. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Borno su gaggauta magance wannan matsala ta rashin tsaro a yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Ku tashi lafiya, mun gode. Daga nan sai sakonmu na ƙarshe wanda shi ma ya fito daga Sunusu Madattai da Sula Alhaji Buhari da Tafi Unguwar Tudu. Suka fara da sallama suka ce dan Allah ku taimaka mana sakonmu ga gwamnatin mu ta jihar da Magaran. Ya kamata dauki mataki akan masu tallan maganin gargajiya kamar yadda gwamnatin baya ta dauka. Ana cikin da Magaran domin annan cikin da Magaran. Wallahi yanzu abin yayi yawa. Bakin masu sai da maganin sun shigo har ma da masu kariya hakan kwa. A gaskiya akwai fargaba akan harkar lafiya, to Allah dai ya sa kiran mai kai gwamnatin da Magaran don magance wannan matsalar. Amin. To madalla kawo kai ga shirin gaba ga wannan sakon.
Masu sauraro albishirinku, shin kuna neman labarai da dindimi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na Muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu akan lamba kamar haka: alamar karawa 1 wato plus 1 sai ku saka 202 445 6389. Zan sake maimaita lambar alamar karawa 1 202 445 6389. Kada ku bari a bar ku a baya. Sashen Hausa na Muryar Amurka, duniya a tafin hannun.
To don muka zo ga shirin na ƙarshe labarai amma a takaice.
Ma'aikatar lafiyar kasar Lebanon ta bayar da rahoton cewa akalla mutum uku sun mutu, kana wasu sama da 40 suka jikkata a kudancin Lebanon a yau Lahadi, lokacin da sojojin Isra'ila suka bude wuta kan masu zanga-zangar da suka keta shingayen da sojojin Isra'ila suka kafa kwana guda kafin hakan. Masu zanga-zangar sun yi kokarin shiga ƙauyuka da dama domin nuna adawa da gazawar Isra'ila na janye sojojinta daga kudancin Lebanon. Da wa'adin kwanaki 60 da aka tanada a yarjejeniyar tsagaita wuta da ta dakatar da yakin Isra'ila da Hezbollah a ƙarshen watan Nuwamban bara, dubban Falasɗinawa suka yi dako da aka toshe hanya domin komawa gidajensu a arewacin Gaza a ranar Lahadi, inda suka bayyana takaicinsu bayan da Isra'ila ta zargi ƙungiyar Hamas da keta yarjejeniyar tsagaita wuta da kuma yakin buɗe wuraren shiga. Kwana guda bayan musayar 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su a Gaza da fursunolin Falasɗinawa da ke gidajen yarin Isra'ila, tsaikon yana barazana ga yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ƙungiyar mayakan da Isra'ila waɗanda suka daɗe suna adawa a jerin yaƙe-yaƙen Gaza. Shugaban hukumar lafiya na duniya ya yi kira a ranar Asabar da aka kawo ƙarshen harhar da ake kaiwa ma'aikatan kiwon lafiya da cibiyoyi a ƙasar Sudan bayan wani harin jirgi mara matuki da aka kai kan wani asibiti da ke yankin arewacin Darfur na Sudan wanda ya kashe sama da mutum 70 tare da jikkata wasu da dama. Kongo ta yanke hudar diplomasiya da ƙasar Rwanda yayin da ake gwabza fada tsakanin 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Rwanda da dakarun gwamnati a kusa da muhimmin birnin Goma na gabashin ƙasar. Akalla dakarun wanzar da zaman lafiya 13 da sojojin ƙasashen waje ne aka kashe a yakin da ya kuma raba dubban fararen hula da gidajensu. Kungiyar 'yan tawayen M23 ta samu gagarumar galaba a kan iyakar ƙasar da Rwanda a cikin 'yan makonnin da suka gabata tare da rufe garin Goma, babban birnin lardin mai kusan mutane miliyan 2.
To masu sauraro, da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake dawo da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Muhammad Hafizu Abdullahi ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Fiona Nandudo wa Mai wadda ta haɗa shirin da Bado Umarni Hamma da injiniyan mu na yau Musa Basko. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumin nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.